Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 17 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jibin ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalal da Niya sai kuma Alfa Radio na birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin saki saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da muka faro da Kabiru Isa ji kanshi dan jarida mazauni nan Amurka da Najeriya akan yadda harshen Hausa ke tabarbarewa da kuma shawarwari da ya bayar akan wannan batu. Bayan haka kuma zan kawo shirin a dawo lafiya wanda da shirya zan gabatar. Salamun mu ne Barba kuma na tafi da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar. Kana akwai kuma sakonni da kuma saurare kuka aika mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen shirin nuclear Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya janye daga ciki bara. Trump wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a gana. Shugaban na Amurka ya ce takunkumin tattalin arziki da ya saki ƙarƙaba wa Iran shekara guda da ta gabata yana a tabakinsa addabar su matuƙa. Ganin yadda shi Trump ɗin ya yi matuƙar taƙaita hanyoyin sayar da man Iran a kasuwannin duniya. Dama shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sha kokarin shirye tattaunawar zaman lafiya tsakanin Amurka da Iran. Macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban Trump din cewa yana koko ya tattauna da shugaba Rouhani kuma inji shi shugaban na Iran na niyyar ganawa da Trump. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya sake bayyana kwarin gwiwar cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don a kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna a yayin da yakin cinikayya ke ta ta'azzara tsakaninsu. Trump ya gaya ma manema labarai a babban taron G7 a ƙasar Faransa cewa China ta kira manyan wakilan Amurka na cinikayya ta ce mu koma teburin shawara. Ya ce ganin yadda mataimakin Premier China Liu He wanda shi ne ma babban wakilin kasar a tattaunawar da ake yi ke sha'awar a cima jituwa wannan ya zama ishara China na buƙatar a cima yarjejeniya. To amma shugaban na Amurka ya yi maza ya ce dole duk wata yarjejeniyar da za a cima ta yi ma Amurka kyau. Ya sake nuni da dumbin rarar da China ta yi ta samu na tsawon shekaru da dama a cinikayyar ta da Amurka wanda ya hada da rarar kayan dala biliyan 419 a shekara ta 2018 kawai. Tom ya kara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyar mu akalla na zuwa na wani dan adadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimaka ma kamfanonin mata a Afirka. An bayyana wannan shirin ne a babban taron G7 a Paris na kasar Faransa. Kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata 'yan kasuwa a fadin nahiyar Afirka na tsawon shekaru 5. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kidjo wadda tamkar jikajiya ce ta manufofin ƙungiyar UNICEF wadda kuma aka santa da yaɗa shirye-shiryen Bankin Raya Afirka ɗin ta haɗa kai da shugaba Macron wajen yaɗa wannan shirin. shugabannin kasashen duniya da suka yi taron G7 a kasar Faransa sun kuduri aniyar samar da dala miliyan 22 je Litini don yakar wutar dajin nan da ke ta ci a kasashen yankin kurmin nan na Amazon na nahiyar kudancin Amurka wanda ke barazana ga wannan jikakken kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda shine mai masaukin bakin da shugaban Chile Sebastian Piñera wanda ya kai ziyara a wurin taron sun ce jikakken kurmin wanda ke ci gaba da cin wuta kusan shine huhun duniya saboda aikin zukar dagwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana maye ta da iskar da ake shaka ta oxygen. Macron ya ce cikin ɗan sa'o'i kaɗan Faransa za ta samar da sojojin da za su yi ƙoƙarin taimakawa don yakar wannan wutar. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Wannan sanarwar na zuwa ne watanni takwas bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya ci zaben shugaban ƙasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo. A ƙarshe dai an samu gwamnati abinda Prime Minister Sylvestre Ilungu Ilunkamba ya faɗa kenan jiya Litini. Ya ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar kuma kwanan nan za mu fara aiki. A ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko za a baiwa jam'iyyar DC ta su Tshisekedi mukamai 23 a yayin da kuma mukamai 42 za a baiwa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasa Joseph Kabila ta CFC. Yanda Dr. Yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ya fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni 10 ana ta tattaunawa. Kungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yada labarai tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsatsauran mulkin da ta shafi shekaru tana yi a Afghanistan. A yin shayin tar da kungiyar Taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali yayin da ta mulki Afghanistan din tsakanin shekara ta 1996 zuwa 2001 lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi sannan ta kafa dokoki masu tsauri a harkokin rayuwa na yau da kullum kamar hana amfani da talabijin da sauransu. A daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka wadda ka iya kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 18 ana gwabzawa a Afghanistan ya kuma kai ga ficewar Amurka da kuma sojojin gamayya zuwa ƙarshen shekara ta 2020 kungiyar ta fara waiwayar irin salon daɗin nan na lokacin da ta yi mulki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomazalla yayin da aka bukin ranar harshen Hausa a duniya masana suna ƙara jan hankali akan irin ƙalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Kabiru Isa Jikamshi ɗan jarida ne mai zaman kansa kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diplomasiya a nan Amurka kuma jigo ne a babban kungiyar Hausawa ta nan Amurka da Canada. Yayi mana fashin baki inda ya koro mu a baya yake nuna mana irin kalubale da harshen Hausa ke fuskanta yana mai cewa
idan misali kaka ya zo ƙasar nan ta ga har taro a ƙasar nan shi kuma a aika wasu to idan ba ya sa'a ba san da wannan kakannin kakan ya gushe idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba idan kuma uba bai koya ba da ba zai koya ba da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna din kanana suna gushewa kuma harshen Hausan idan ba mutane da ƙasar waje sun dage ba da can na gida musamman mazauna birane shi ma zai shiga wani hali duk da yake dai harshen wanda yake da tasiri mu Hausawa suna a takama da al'adar su din suka samu kansu amma dai kalubalen shine yadda zai daure tunda ba ma ana magana wai na Hausa ba ana magana za a yi shi ne kawai a zan yi tunawa a tare da muka kwanaki na bikin sallah na dan sa wata gasa haka takaci takaci shi za ka ta tambayi masu sauki yara ba sani ba sai kai musu tambaya a sai maka zuru-zuru amma wasu za su dan baka ansa amma ansa ba cikakkiya ba to idan misali a ce iyayen su ba su ga kodin harshe ba to san da iyayen su kau kai kenan dan da wannan yaron zai haifa kile ba da Hausa America ba kenan ko ta kasar waje da haka nan kalubale shine dorewa harshe din
to menene ci gaba da wannan harshen ya samu tun kafin ma kafa wannan ranar
ya ci gaba tun ma kafin gaje ko na kasan da a shekarun baya da an ga mutum a nan kasan sai a ce mishi in ka ce daga Najeriya sai a ce min kai bane ko kai bai rabe ne amma yanzu in ka tuna mutane sun fara bincike akwai harshen Hausa kasan nan na farko kenan na biyu idan ka tuna a can shekarun baya yawanci gidajen radio aka sani kawai an fi sanin ita mulki Amurka da BBC da Deutsche Welle amma in ka tuna a shekarun baya bayan nan kana magana a radio Hausa na Faransa da China da Iran da ana yi wannan kaga wannan shi ma ci gaba ne sannan ga gidajen television daban-daban in ka duba misali akwai wani television na House da yake ake watsa shi daga Sudan kaga shi ma da ci gaba ne can ne wanda da shekarun baya bamu da su
to bari mu duba wani abu an san harshen Hausa na da tasiri musamman wurin kasuwanci da zamantakewa a baya shin akwai wannan tasirin har yanzu
akwai su sosai makwa yayin ka tuna da a can kasan maka zaka je kan tik da kai maka real 10 real 20 kaga da ba a wannan amma yanzu kana shiga kan tuna ga Balarabe yana kiran ka real 10 real 20 saka Hausa ta kawo wannan
da shinkafa kaza
yayin ka duba ga yan China kasuna sarki a Kano ai da Hausa ta kawo wannan ga yan China suna kokoyan wasan da ake na abin na farko da Hausa kasuna waka a kansa ai da ci gaba ne harshe din kaga da babu wannan ai
menene shawaranka akan yadda za a inganta batun tabarbarewa harshen Hausa da ake huskanta a gida ko kuma a manyan birane a gida da kuma waɗanda ke zaune a kasashen waje
to na farko dai dole ya kasance iyaye sun dauki harshen da muhimmanci suna koya ma ƴan su wannan harshe to da akan ce harshen gida shine harshen uwa da uba su rinka wannan harshe din kada ya kasance suna son wasu harsuna a cikin magana mai yara duk da yake yaro yana da zai iya daukan kamar harsuna guda shida kafin ya kai shekaru tara ko makamantansu amma dai indai kana son kuma yaro Hausa to kasance ka fara koya mutum ya kalminsa nan kuma ya sa rinka wannan harshe din na biyu ya kasance malaman da ke makaranta su ma a nan darasa na Hausa a dauke su da muhimmanci idan misali mutum Bahaushe ne to kasance daukan wannan darasi na Hausa inda gaji daya har ya gama primary ya gama secondary shi ma ya zama wajibi a gare shi ya kuma jarabawarsa sannan kuma ya kamata a ciya cikin jaraba ta Hausa din sannan kuma na uku ya kasance su kansu irin ayyukan da ake inda hali a rinka fassara su da Hausa domin ya kasance Hausan ta ƙara samun shiga ta samu karɓa wajen yara san cewar akwai wani maza su lashe takama da shi ba harshen Turanci tunda harshen nan muhimmanci gare shi duk wanda yake da harsuna daban-daban yana da wata haja wanda yake ba zai fahimci amfaninta ba sai ya shiga wani duniya da zai amfani ta kuma.
To mazalla Kabiru Isa jikin shi ke dan wato dan jarida mai zaman kansa a nan Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Da kai za da farawa ka iya mini badan ni ba domin ta hati din da fawa ba kan na ba zai kan Hausa da harshe na zo zane farawa kalma ɗaya furci bambam ko harfi sunan kurkewa wani ya yi farawa wani ya yi karewa wani ya yi sarewa ga wani na fafatawa Hausa akwai daɗi in ka iya kayo dace daɗi a wajen furci mai yi shi zai tantance mafaka tarbar yanci ka san san adalci ba sa yin sakarci sai da su yi adalci kalma sai furci bambam gun kada sai sunan kurkewa da faɗi da maɗi da faɗi su faɗe kalmar kuiwarewa da faɗa da gada da raɗa kalmar faɗa bane sai kurkewa bida gwada sanda kalmar kuiwarewa jadda da faɗa da buɗa kalmomin Hausawa da da darshe mai tsada yau zan yi tunatarwa mu tare mu jere mu sa yarda haka shi ne wayewa da kwadam su faɗe kalmar ta biyu wayewa daɗi duba ma'anar su daban kai Hausawa Hausa akwai tsada da fatan kun yarda Bature ya ce an fi Bahaushe ya ce tsada kuma kun ji salon gayu ma sun ce kansa akwai tsada ma'azi na ruwaran da fata a tafe ku kuce ganda kalmar Hausawa sarari marari fahari a cikin kalmar Hausawa kudiri su bari haure nazari baya karewa kari jere kware daga harshe ne mai furtawa rasa kasa kusa ne ta ba sa karewa guza gaza har bin kasa yanzu makai farawa da karo da karo a cikin tsarin Hausa na warewa da mari da bari a cikin nazarin Hausa akai samuwa sari fari kudiri zare ware daure jiri mari lamari dauri buri dauri me ka hoda zo ga karo dai ba ta cika ce karo kware no ga indai na zuba da ruwa a sama tsoro ba haushe na taro sani ya kadan tsoro marigin sanda dauro a cikin jama'a ko akwai goro hali na gari jani gugu na marisa akwai tsoro zaro juro moro
Tuwa zalla da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada a shafa wadannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 3:16 na dare ga kuma shirin mu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya a yau zai ci gaba da hira ne da muka faro ta a mako da ya gabata tare da wani babban jami'in kungiyar ma'aikatan motocin haya ta NURTW a Kano Kabiru ya kasai wanda ya bayyana mana yadda suke gudanar da ayyukansu na kulle kyakkyawan mu'amala da fasinjoji idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi bakonsa Kabiru ya kasai tambaya yana cewa
wani lokacin ana zargin wato drivobinku da rashin bin ka'ida da guje-guje saboda sauri da ake yi wai ba ku da ka'idoji ne waɗanda kuke shimfidawa drivobin nan kan yadda za su tafi kar da harkar tuki
alhamdulillah gaskiya mu nan da kaga mu muna da tsari kala-kala domin tsarinmu na farko ma tukunna kai direba idan ka zo nan a matsayin ka na direba kana so kai mu'amala da mu da tuki ba za mu karbe ka ba kai kankin kanka sai ka zo mana da abin da ake cewa garanto
mai
tsaya maka mun kuma gamsu da shi sannan mai yadda maka zo cikin mu kai mu'amala na farko kenan na biyu da wannan irin mota zaka zo kai mu'amala a gurin mu sai mun ga irin motocin da muke mu'amala da su ne abu na uku shine shin kana driving license shin kai direba ne amma ni direba ne kai da yake nan na biyu sai mun duba abin hawan naka da kazo da shi tunda kan matakin taya zuwa matakin shi kansa bodin motarka da duk abin da ya kamata mu duba sai mun duba to mataki na farko kenan bayan wannan kuma alhamdulillah shugabancin mu na wannan gida yana kokari yadda ya kamata wajen tunatarwa don lokaci makan kira meeting ga garibobi domin fadakar da su irin illolin da ake suke faruwa akan hanya na irin rashin hakuri da tuki na ganganci da abubuwa da shauransu to alhamdulillah gaskiya mu nan muna da tsari sosai yadda baka tunani yawa wannan shine kadan daga cikin
kun tunda akwai watakila irin wannan zargin na gashi ka ce kuna daukar matakai ga musamman ka'idodi da ka bayyana amma duk da haka ana zargin kaman drivobin motocin haya da rashin kiyaye doka da oda musamman in aka zo magana ka'idodin tuki akan hanya kuna samun irin waɗannan labarin kuma sannan wanda mataki kuke dauka
muna samun wannan labarin gaskiya kuma ka san hanya idan ka ce hanya direban da yake lodi a tasha yana bin hanya direban da baya lodi a tasha yana bin hanya kowa da kowa hanya yake bi ba za ka iya tantancewa da wannan direban tasha ne ba ko kuma a'a wannan direban hanya bane sai in ka sani amma mu alhamdulillah muna kokari wajen tunatarwa da fadakarwa ga direbobin mu akan arin ayin abin da ya kamata a hanya
misali idan aka samu korafi cewa watakila fasinjoji sun gaya wa direba cewa rage gudu ko ka iyakanci ko ka bi ka'ida ko kar kai overtaking misali kuma ya ki ji aka kawo irin wannan korafin ku kan daukar mataki ne
wannan gaskiya ne direban da korafi irin wannan ya zo a kansa zahiri muna daukar mataki a kansa mu kirawo shi mai masa ga ja masa kunne akan abin da aka zo aka faɗa kuma idan har ya gyara domin fasinja muna ga ya maka a baya cewa ayoncin su fasinja ne da kullum in har ma baka gyara ba to labari zai zo mana cewa wannan abu da aka nusar da kai baka gyara ba saboda haka za mu dau mataki akan ka dan ina tabbatar maka da cewa wata ɗaya baya da suka wuce akwai jaribin mu guda biyu da muka dakatar da su dan lallai dole su hakura da aiki a nan gurin domin ba za su iya bin dokokin mu ba
akwai mutum batan kaya ko manta wasu akwai wani tsari da kuke da shi ne a ta wannan fuska
gaskiya ne muna da tsari mai kyau ma kuwa tsarin mu na farko shine mu alhamdulillah maganar kaya idan ka manta a nan bangaren mu in Allah ya so ya yarda in dai ba wani fasinja mai son zuciya ya riga direba gani ya dauka ba to in Allah ya yarda muna da tabbatar maka cewa direbobin mu duk abin da aka bari a mota suna kawowa office bai fa sati bi banan office muka yi abinda ake cewa kamar holan kayayyaki na mantuwa domin wasu masu so su kan biyo su cijita kuma su samu wasu kuma tunanin ba za su samu ba sa biyo baya kuma kai baka san me kayan nan ba to idan shekara ta yi ko wani lokacin wata shida muka yi wani tsari mu fito da kayayyaki mulgowar inda ne ya kamata mu kai gidan gajiyayyu musamman bangaren sutura da wasu abubuwa waɗanda gajiyayyu za su amfana mukan tace mukan kai gidan gajiyayyu da ba mu takarda da a rubuce da komai da komai sannan idan ka kawo kaya wanda muke ganin zai iya lalacewa domin wani lokacin za a iya manta abin da zai lalace to mukan yi rubutu a takarda sai a san yadda za a yi da shi wanda koda ka biyo baya ka zo kan kayanka in Allah ya yarda zaka samu labarin kayanka sai mu tambaye ka kayanka na nawa ne za mu kawo kuɗin ka mu baka
Madalla anan ne kuma zamu dakatar da wannan hirar saboda lokaci kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da bakon nasa Kabir Yakasai na NURTW a Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Madalla yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Muni Barba zai shigo mana da sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru Jamhuriyar Niger jama'a gafarce ni
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta rawaito cewa matakin naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aiki ya haifar da kace na ce a hukumar Duan bayan da mataimakin daraktan hukumar ya soke matakin canzawa wasu jami'ai wuraren aiki a wani lokacin da mai gidansa ke hutun shekara jaridar na cewa matakin umarni ne daga ofishin ɗaya daga cikin ministocin da ke kula da wannan fanni wanda ake ganin an ɗauka ne takanas da nufin biyan buƙatar wasu shafafu da mai jaridar Le Nouveau Republicain na cewa wata sabuwar ƙura na shirin turnikewa a jam'iyyar MNSD Nasara inda wasu gaggan jam'iyyar na rasantawa da talabari ke zargin shugaban Hussein Umaru da laifin take dokokin jam'iyya sakamakon jan kafar da ake fuskanta a shirin zaben sababbin mambobin kwamitin gudanarwar jam'iyyar a wani lokacin da reshen yamai ke kalubalantar taron kongren da ya dora Hussein Umaru a makamin shugaban jam'iyya a watan Maris din da ya gabata Jaridar L'Actualité ta bayyana cewa hukumar yaki da cin hanci ta fara hararren ministan suhuri Kariyu Mamadu bayan da wani bincike a kamfanin buga lasisin zamani ya bankado wata ta'asa game da yadda aka kafa wannan kamfani da ma hanyoyin da aka bi wajen bayar da wannan kwangila da ta haifar da tare da jujuyoyin wuya a wajen masu ababen hawa Jaridar Le Sahel ta ruwaito cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya OMS ko kuma WHO ta tallafa wa jamhuriyar Niger da magungunan yaki da cutar amai da gudawa wato cholera wadanda darajar su ta kai miliyan kusan 70 na sefa da nufin tunkarar dukkan wata annobar da ka iya barkewa a wannan lokaci na damana da yake karbar wannan tallafi a madadin takwaransa na kiwon lafiya ministan ayyukan jin kai lawan magaji ya jinjina wa hukumar lafiya ta duniya wace ko a farkon watan mayun da ya gabata ta taimaka wa Niger da magunguna a washegarin gobarar da ta halaka mutane kusan 80 a mashigar Yamai. Mun rufe da jaridar Air Info wace ke cewa an fara fuskantar gurbacewar muhalli a wani wurin dake a kilomita 180 da birnin Agadez kan hanyar Abalak inda sinadarin farar wuta wato sufur ke kwarara yanzu haka cikin tafakuna kwanaki kadan bayan faduwar wata motar da kwankaya. Jaridar ta ce wannan al'amari babbar barazana ce ga rayuwar mutane da basashen yankin da abin ya faru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ka aika mana.
Assalamu alaikum BOE America, sunana Kasim Aliyu, sadaran matasan Asara a jihar Sokoto. Ina son yin wanda wannan dama da kuke ba mu ku isa mini sakona nuna takeici na da bakin ciki na dangane da abin da ya faru a garin Jihar Rivers dangane da an samu rushe babban masallacin Juma'a wanda akalla yana daukar mutum 4,000. To ina kira gwamnatin Jihar Rivers ta ta yi kokari ta zauna bisa teburin sulhu da tsakaninta da musulmin da a wannan jiha ta Rivers domin a samu haɗin kai da zaman lafiya.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shari na garin Garbace da memba kungiyar muryar talaka ta kasar jihar Taraba. Hakika wannan rana ta jiya ta Hausa ta duniya rana ce mai matukar muhimmanci musamman gare mu Hausawa. Waɗanda iyayen da kakannin mu Hausawa ne muna alfahari da wannan harshe namu, ba mu da wani harshe gaba da shi, kuma muna fatan wannan harshe namu zai ƙara haɓaka ya ƙara ci gaba a faɗin duniya baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Rayfata daga ƙaramar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Na sayan amfani da wannan dama domin sake kira ga manyan kasashen duniya masu ci gaba da masana'antu da tattalin arziki wato G7 da su dinga tausayawa kasashe masu tasowa wajen yafe musu basussuka da basu wani bashin ba tare da kuɗin ruwa ba.
Assalamu alaikum sake Hausa rediyon Amerika, sunana Dambani Joja Sadara jihar Niger Nigeria. Ina kira ga mutanen jihar Niger. To a halin yanzu ga zaɓe ƙananan ƙone ya kulle kai nan jihar Niger. To ina kira ga jama'a musamman ƴan Niger, duban da kada mu duba baki, mu duba mutum wannan kishin ƙasa wanda zai yi mamu aiki a ƙananan hukumominmu shi ne zamu sa gaba. Ina kira ga jama'a don Allah kada mu zaɓe cibin dare. Allah ya sa kuji kojin mu zaɓi na gari.
To madalla sai a ci gaba da aiko mana da waɗannan saƙonni. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta mai gurbinta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya sake bayyana ƙwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya da ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta saka ma juna a yaƙin cinikayyar da suke yi a yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin dala miliyan 300 na taimakama kamfanonin mata a Afirka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai canjala asali ya zaji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim ka Albasi Garba da kuma wanda ya shirya ba da umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin nita Mr. Darren Smith. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.